Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 22, 41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya, ko kuma a VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar internet a VOA Hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a shirinmu na dare da fatan mun shiga daren lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani bangaren kungiyar kwadugo da suka dage kar aje yajin aiki sun ce sun shawo kan gwamnati game da maganar albashi.
Da fara abinda muka rubuta musu muna neman kankantar albashi na naira 90,000 wato minimum wage na karamin ma'aikaci. Gwamnatin tarayya ta yi alkawari kuma ta yarda za ta biya kashi na kusan ina jin 65 wato ma'ana yadda suke maganan kusan 50,000 da wani abu.
To sai kuma maganar daya bangaren kungiyar ta kwadagon wanda suke gudanar da yajin aiki a sassa daban-daban na kasar. Ga kuma kotu ta ce su dakata tukunna. Shin abin yana bisa doka?
Yajin aiki an daga ana yi bai haka fara ba. So kungiyoyin kwadugo suna daman su yajin aiki muddin sun bi dokan tsarin da aka kama kansu da kuma gwamnati ta musu. Wato kenan su ba da wadi ya cika ba biya masu bukata ba suna daman su je yajin aiki. Gwamnati kuma suna da iko ta nuna cewa kafin ku yi yajin aiki nan ba akwai ka'idodi da dokan kwadugo ya zana.
To za mu ji an jima kaɗan a cikin shirin. Haka kuma wayoyin da za ku buga yau ku faɗa mana muna son mu ji ra'ayinku ne game da wannan magana ta yajin aiki da ake sakamakon janye tallafin man fetur. Sai an jima za mu bar ku kira. Yanzu bari mu fara da cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An gano wata yarinya da ƴan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye a cewar shugaban wata al'umma. Yarinya tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 ɗin da aka sace kusan sama da shekaru 2 da suka wuce. Sambido Hosea Abana, shugaban wata al'umma ne a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, wato kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto ɗaliban, ya sanar da cewa ƴan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinyar ya ce tana ɗauke da juna biyu. ‘Yan Boko Haram sun sace ‘yan matan ne daga makarantarsu a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya. A watan da ya gabata, Brigadier General Rabi Abubakar, daraktan yaɗa labaran tsaro na sojan Najeriya, ya faɗawa murya Amurka cewa dakarun ƙasar ba za su gaza ba a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun ceto mutanen da ke hannun ‘yan kungiyar, ciki har da ɗaliban makarantar Chibok da ‘yan Boko Haram suka sace.
Kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da ƴan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte da ke gabar tekun Libya, wuri da ya zama tunga mafi girma na mayakan a wajen da suke na wajen Siriya da kuma Iraki, a cewar rahoton wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch. Ya ce sun ce mayakan kungiyar ISIS sun yi satar mutane kusan da duk mayakan da suka kama daga wuraren Libya da makamantansu, inda suka bace a cikin garin Nasirte da yawansu ana zaton sun mutu. A sauran garuruwan da ƴan ISIS suke rike da su kuma kungiyar ƴan jihadin sun kafa shari'ar musulunci mai tsauri a birnin Sirte, inda suke sa ido kan jama'ar garin da cewa ga irin wandan da za su saka ko tsawansa da kuma kalar kayan da mata za su sanya da kuma umarni da za a ba wa ɗalibai a makarantun gwamnati, a cewar kungiyar mai sa ido. Mayakan na sun ce ba sa samar da ababen more rayuwa sosai, amma kuma suna matsawa mutanen garin da karkatar da akalar abinci, magunguna, man fetur, kuɗi da kuma gidajen da suka mallake daga waɗanda suka tsere zuwa ɗimbin mayakan su na sa kai da suka kai kusan 1,800 a birnin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamandan rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ya faɗa yau Talata cewa Dakaran Amurka na shirye su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yakar dubban mayakan ISIS a Libya duk lokacin da gwamnatin kasar ta shirya. Kwamandan rundunar ta AFRICOM General David Rodriguez ya kara da cewa siyasar Libya ta sa ba za a iya gane waɗannan mayaka ne ke bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba wanda ake kira GNA a takaice. Abin da ya sa Amurka dogaro ga gwamnatin wucin gadin kasar don tantance wake tare da ita ko wake adawa da ita. Ya ce tayu dakarun su ne za su hana bazuwan mayakan ISIS da zara an gane mayakan da ke goyon bayan gwamnatin an kuma taimaka musu. Yanzu haka dai kasar Libya na karkashin dokar tabacin da aka kafa na hana saida mata makamai dan a tabbatar da makaman ba su kai hannun yan ta'adda ko mutanen da ke kokarin gyara zaman su akan kujerar mulkin kasar ba.
Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke Washington a gundumar Columbia. Kungiyar kwadago bangaren jo a jero da suka soki lamirin daya bangaren na Ayuba Wabba game da yajin aikin da suka kira sun ce sun shawo kan gwamnatin Najeriya har ta kafa wani kwamiti da zai kalli maganar karin albashin ma'aikata.
Da fari muna wa 'yan Najeriya wato godiya a bisa wato haɗin kan da suka bamu na kiran yanda muka musu na kada su fada wannan wato yajin aiki da kungiyar kwadago ta NLC wato gefen Ayuba Patrick Wabba suka kira. Wannan haɗin kan da suka bamu shi ya bamu dama kuma ya ba gwamnati wato daman neman mu zauna kuma mu tattauna yadda gwamnati ta nuna mana yau a taron da muka yi suka yi alƙawarin za su dauko wasu hanyoyi wato na kawo wato sauki cikin wannan abu a cikin gaggawa. Kuma suka nuna mana wato maganan ƙarin albashi da muke na ma'aikata wanda mun da fara abin da muka rubuta musu muna neman kankantan albashi na naira 90,000 wato 90,000 a wato minimum wage na karamin ma'aikaci. Gwamnatin tarayya ta yi alkawari kuma ta yarda za ta biya kashi na kusan ina jin 65 wato ma'ana yadda suke maganan kusan 50,000 da wani abu sun amince kuma in Allah ya so ya yarda sun kafa kwamiti mutum 6 yau din nan wanda muna ciki. Kuma ina mai tabbatar miki abu na uku shine maganan man fetur din da ake ta ihu akai sun nuna mana cewa za su kawo wasu hanyoyi shi mata nan inda kowan dan Najeriya ba zai ji zafin wannan abu ba tunda tashin man nan wato duk duniya ne kasashen duk duniya sun kara. A koda yaushe muna ga yan Najeriya a yi hakuri barnan da aka bata kusan sama da shekara 20 ba ma 16 ba gyara shi ba zai yi ka gyara lokaci ɗaya ba. Mu wannan maganan da muke yi magana ne na mun zauna mun fahimci duk abin da ke faruwa kasan nan.
To wani tabbaci kuke da shi na cewa yadda gwamnati ta yi alƙawarin za ta biya wannan albashi za ta gabiya.
Shi mai girma wato shugaban kungiyar kwadagon nan na NLC gefen mu Joe Ajero ya saka hannu a wannan yarjejeniya. Gwamnati ta amince da duk wani abubuwan da za ta yi. Dama abin da yake ta roƙon kada a yi yajin aikin a zo a zauna ne a fuskanci duk abin da yake damun mutane a ƙasa.
A baya ma an yi ƙarin albashi 18,000 jihohi ba su iya biyan wannan albashi ba. Yaya za ku tabbatar da cewa jihohi sun dauki wannan abu kuma sun biya?
Wato wannan yana daga cikin kokin da muka kaiwa shi shugaban ƙasa. Yana daga cikin abin da ita kanta kungiyar kwadago lokacin da muke hada muke tuffada akai akan a tafi jihohi a tabbatar da suna wato biyan ma'aikatan mu wannan kudade. Idan akai wannan karin za a bi kowace jiha ta saka wannan kudade a cikin albashin ma'aikata kuma kowa zai gani a ƙasa.
To bai Madina Dauda ta gaba tattaunawa da Comrade Nasir Kabir na kungiyar kwadago ta Najeriya bangaren Joe Ajero. Sai kuma muka nemi jin ta bakin bangaren gwamnati inda ministan yada labarai Lai Muhammad ya tabbatar da cewa an kafa wannan kwamiti na bukatar karin albashi.
This committee is to work out especially in the area of you see minimum wage is
minister ya ce an kafa wannan kwamiti ne domin duba maganar albashi sannan kuma ka san maganar albashi abu ce mai wahala da ko ina sai an dubi kowane bangare wanda kuma hakan ce ta sa muka kafa wannan kwamiti inda za a samu daidaito ta yadda za a samu amincewa daga dukkanin bangarorin gwamnati da kuma bangarorin kamfanoni masu zaman kansu.
Ai mulki ne kima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in kai adalci shugaba to Allah za ya sa.
To a daya bangaren kungiyar kwadagon ta Najeriya bangaren Ayuba Wabba wanda suke kiran yajin aikin wanda kuma ake yi a wasu wurare sun ce sun shiga yajin aiki sannan kuma an faɗi cewa gwamnati ta ce su dakata musamman kotu. Shin wannan abu yana bisa doka? Abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu ta tattauna da wani masanin shari'a barista Garba Paul ga abin da ya ce.
Yajin aiki an daga ana yi bai haka fara ba. su kungiyoyin kodigo suna daman su yajin aiki muddin sun bi dokan tsarin da aka kama kansu da kuma gwamnati ta musu, wato kenan su ba da wadi ya cika ba biya masu bukata ba, suna daman su je yajin aiki. Gwamnati kuma suna da iko ta nuna cewa kafin ku yi yajin aiki nan ba ku ka'idodi da dokan kodigo ya zana. Na ɗaya, za ku fara ba gwamnati ɗin kwarikwarinku da inda ba ku gansu ba. Na biyu, za ku ba da wadi na lokaci, in lokacin ya kai ba cika muku ba shi ne za ku yin yajin aiki. To idan gwamnati ta gane cewa ba su bi wannan ka'idodin ba, tana da dama ta je kotu ta nemi kotu ta shiga ciki saboda a duba lokacin yajin aiki nan ya yi kuma an yi daidai ne. To duka wannan sau da dama su je kotu ta duba. Amma fa abin da nake so a gane yanzu, kotu ba ta ce ba su da dama su je yajin aiki ba, domin ba a ji shari'a ba. Ita gwamnati tare da ta je kotu ta ce kafin a ji shari'a karan da suka shigar a dakatar da su daga zuwa yajin aikin nan. Ta kotu sai ta jina bakin gwamnatin tarayya, ta jina kungiyar 'yan kodigo, kafin ta san cewa ko yajin aikin nan akan ka'ida yake ko ta saba ma ka'ida, sai ta ji su. Amma yanzu ba ce kar su je ba, an ce su dan dakata ne.
To kana gani idan suka tsunduma wannan yajin aikin zuwa yau kamar yadda suka kekasa kasa suka ce za su yi, sun saba umarnin kotun ko kuma daidai ne?
Jiya ne kotu ta bada wannan cewa su dage. Amma abin da za a duba shi ne umarnin da kotu ta bayar ta shiga hannun mutanen da suke da dama su ce kar a yi shugabannin kungiyar kodigon, an ba su takardan? Idan ba ba su takardan ba, daidai ne su je yajin aiki. Amma idan har kotu ta ba su takarda sun sa hannu sun karba, to doka ta nuna cewa dole su hakura su je kotu ta bi albarkacin bakin su, sannan kotu ta gaya masu ko ku ci gaba ko ku tai ko ku dan dakata.
Wato ko da an gan su ido da ido, muddar ba su sa hannu sun karba sun kuma rattaba hannu akan wannan takarda ba, daidai yake da ba su san an yi haka ba?
In ba dai sun rattaba hannu su kan takarda sun karba yana hannun su ba, ba wanda za a ce sun saba ma doka ko kuwa sun ci bin umarnin kotu.
To ya kake ganin lamarin yanzu haka da mutane da dama suke fitowa suna cewa ba sa bayan wannan yajin aikin su ba za su yi ba, kana kuma bayanan da ke nuni da cewa gwamnatin tarayya na cewa babu aiki babu bi albashi?
A cikin kungiyoyin 'yan kwadugo masu wanda suka ce su ba za su yi je yajin aiki ba, ba su ma goyi bayan wayansu su je ba. Dalilai suna nan da yawa. Wayansu suka ce shugabannin su suna amfani ne da su akan cewa za a je yajin aiki, amma yawanci shugabannin suka je su shirya ne da gwamnati su karbi kuɗin algus wato kenan cin hanci da rashuwa, su sa a jiwansu su zama manya-manyan masu kuɗi, su za su ce ma talaka to shikenan mun shirya a kaza, amma ba za a koma inda da ake ba.
To haka yake. To yanzu kuma sai mu gyara zama mu ji abin da ke gaba.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Ayobe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa nake magana Ayobe?
Kana magana da ya lawan daga nan garin Gassamu, a garamar kotu ja kusko daga jihar Yobe.
To ya lawan, yau wayar mu zamu magana ne mu ji me ra'ayin ku game da wannan yajin aikin kungiyar kwadugon da ake ta yi ne. To ina ga mun rasa ya lawan daga Yobe, sai kai hakuri in ka saki samu. To bari mu je Kwara. Hello, wane ne a Kwara?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, waye a Kwara?
To kuna tare da Bello Garba Dinawo mai Bulawus kala-kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To Malam Bello, menene ra'ayinka yau game da wannan yajin aiki da ake ta yi?
To gaskiya game da wannan yajin aiki da ake ta yi, to gaskiya mu ganin muka da na ra'ayi, gaskiya wannan yajin aiki babu wani abu wani ci gaba wanda zai kawo matsalaka illa ci baya.
Misa.
Haka muna kira ga wannan kungiya ta Kwadugo da kuma gwamnatin Najeriya da asasanta. Gaskiya ita gwamnatin Najeriya ya kamata a ce gaskiya ta mai ta cire wannan tallafi da ta cire ta mai da shi.
To mun gode Malam Bello, sai kuma mu tafi Sokoto. Waye a Sokoto?
Assalamu alaikum, mai magana.
Wa alaikum salam.
Kwadugo ya ki shagarin lokar ganin daga Sokoto Najeriya.
To Malam Kabiru, me ra'ayinka game da yajin aikin yan kwadugon nan?
To gaskiya wannan yajin aiki da kwadugo ta so ta shiga kuma kotu ta zo ta hana ta, to ya kamata.
Wasu suna ma yi, wasu sun yi a wasu garuruwa.
mun ji Allah ya so kamar Lagos da Abuja, amma dai ya kamata su ji umarnin kotu, sannan shi kuma shugaba Buhari ya dubi ainihin halin da talakawa suke ciki. Mun san yana da kodarin taimaka ma talakawa, to amma kuma mun san da cewa idan aka shiga yajin aiki to ba a san wanda zai taga yara ba. Saboda haka ina kira ga shugaban Kwadugo da kuma shugaban Najeriya don Allah su zauna teburin shawara su fahimci juna, domin kada a shiga yajin aikin da zai kawo matsala ga dimbin rayuwar mutane, musamman asibitoci da dai sauransu.
To mun gode, sai kuma mu tafi Adamawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, malam barka da aiki.
Yauwa, barka ka dai waye Adamawa.
Sunana Tela Manu Mamutan daga ƙaramar hukumar jata jihar Adamawa, Najeriya.
To Tela Manu, menene ra'ayinka game da wannan yajin aiki na ƴan Kwadugo, kungiyar Kwadugo da wasu wurare suke?
To a gaskiya mu kan ba mu goyon bayan wannan yajin aikin nan da wasu wurare suke, don mu kan gaskiya babu yajin. Dan yajin idan an daka shi gaskiya cikin idanun talakawa ne zai shiga, ba wai ainihin wanda suke wa yajin ba.
To muna godiya sosai Malam Tela. Sai kuma tafi Taraba, wane ne a Taraba? Assalamu alaikum. To ina ga mun rasa na Taraba kenan. To kar ya manta, muna magana ne kamar yadda muka ce akan maganar yajin aiki da kungiyar Kwadugo ta kira na ake kuma yi a wasu garuruwa musamman a jihohin Najeriya game da maganar ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Hello, wane ne a Bauchi?
Alhaji Babakar ne ga Ganjele kan Bauchi.
Oh, to malam menene sunanka kace? Ban ji ka
sosai. Babakar.
Oh, Babakar ne.
Eh,
yawa, to babu mai ra'ayinka game da wannan yajin aiki na kungiyar Kwadugo?
Wannan yajin aiki ra'ayi na bai da wani tasiri a gun talak.
Me yasa?
Sai ne talaka iya cikin wani damuwa wanda tuntuni ya kamata ke maka mushi ba mushi ba sai yanzu.
Eh, to mun gode.
Garin damuwoyi da yawa wanda ya kamata a mushi aiki.
Eh, kamar me?
Ah, damuwa gashi dan ƙarin mai yanda ya 250 su taimakawa al'umma su yajin aiki a kai ga mutanen Bauchi ba a albashi a wasu talakawa wanda ya kamata taimake su duwanki.
Eh,
sai abinda kuma ba ma amfana su muke ba zo su dame mu a kai.
To mun gode baba, bari mu kuma tafi jihar Kano. Wane ne a Kano?
Ibrahim Usman ne.
To Malam Ibrahim, ina jin ka, menene ra'ayinka game da yajin aikin ƴan Kwadugo?
Mu dai ƴan Najeriya gaskiya mun ɗebo a kanmu ruwan dafa kanmu.
Me yasa ka ce haka?
Kai, gaskiya muna jin jiki, muna jin maza.
To fa, kamar yaya jin jiki?
Abinda muka tafa ba, shi muka tarar ba.
Me kuka yi zato?
To abinda muka tuna ne mun talaka, mun sha rana, mun sha dukkan ruwa, mu samu sauki abu ya zo kuma ba alamata.
Ka san sai an sha wuya kan sha daɗi, in ji Bahaushe.
Gaskiya ne, amma wani wuyan yana kai ga kisa a yi.
To Allah ya kyauta, bari mu tafi Zamfara, mun gode. Hello, wane ne a Zamfara?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna magana da Mustapha Abubakar, kuriyar mu da jihar Zamfara.
To Malam Mustapha, me ra'ayinka game da yajin aikin da wasu jihohi suka ɗauka na ƴan Kwadugo da suka kira wasu ɓangare?
Ra'ayina a takaice gaskiya idan ina aiki gaskiya zai cikin tasiri a takaice ga ainihin talaka, saboda kusan a cire ya yi a takaice musamman mahimmanci ga su ma'aikata, saboda haka shawara ta talakawa ta tsira mu da misali magana ana yaji aiki wani abu makamancin haka niya ne a yanke shi kuma zauna lafiya a daki.
To mun gode sosai Mustapha, bari mu tafi Yobe. Hello.
Hello.
Yawwa, wane ne a Yobe?
Umar Abdullahi ne daga Yobe.
To Malam Umar Abdullahi, menene ra'ayinka game da yajin aikin kungiyar Kwadugo da ake a sassa a Najeriya?
Mu dai ra'ayinmu dai ana a jihar Yobe dai wannan yajin aiki da za mu yi shiga
sakamakon
irin gudumawar da shugaban ƙasa ya ba mu na kawar mana da 'yan ta'adda. Ai, mun yi yajin aiki, mun ci amanarsa.
To naka ra'ayin kenan, mun gode Malam Umar Abdullahi. To mun gode, bari mu tafi Katsina kuma mu ji wane ne. Hello, waye a Katsina?
Ado mai unguwa ƴan koko.
To muna jin ka.
Kuma kanke jihar Katsina.
To Ado mai unguwa, muna jin ka. Menene ra'ayinka game da yajin aikin nan na wasu jihohi da aka dinga
yi? Wannan yajin aiki gaskiya bai da wani alfanu ga talaka.
Me yasa?
Domin talaka shi ake kwara ga wannan yajin aikin.
Kamar wani irin kwara?
Wanda suka ɗan samu biyan buƙatar su sun kyale talaka ga wani ya shiga ma.
To muna godiya Malam Ado. Bari mu tafi Neja. Hello?
Na?
Yawwa, salamu alaikum. Waye a Neja?
Wa alaikum assalam.
Yawwa, me sunan ka daga Neja?
Buhari Kuraka ne ke kira.
To, Buhari Kuraka, menene ra'ayinka game da wannan?
Daga Didda.
To, barka da shigowa.
Kawara ta da magana ya ji aiki ɗan kwadagon nan.
Eh.
Mo ba mu go ɗan kwadago shawara da zan ba su fita su rubu da magana cire tallafi. Su ya ji aiki kan albashin ma'aikata. A ga aiki su yi dabda kan albashin ma'aikata. Wuri a ce an biya, wuri ba biya ba. Tare da wannan suka yi ya fi kan cire tallafi muhimmanci.
To, muna godiya Malam Buhari, sai Allah ya kai wani lokaci.
Ko su yi magana kan cire tallafi, abinda gwamnati ya gada mu abinda zai ke, amma su yi damban magana kan albashin ma'aikata ya tafi daidai.
To, mun gode Malam Buhari, bari mu tafi Adamawa.
Adamawa.
To, wane ne Adamawa?
To, wane ne Adamawa? Kana magana da Falalu Memo Falala Oil daga
Lamurin. To, sai dai ga na anan ina murya, ga kuma na ɗakin ka ina magana. Ka tare ni na ɗakin ka din dan Allah.
Kakani da Allah ba.
Ka kashe reduwan?
Ka kashe reduwan? Na kashe reduwan.
Dan ina ji na ɗakin ka ne.
Ina ji na ɗakin. Yawwa, na kashe reduwan din, ka albarkace.
To, cigaba.
Kana ji na fa.
Ai.
Ai. Yawwa, gaskiya magana zai tallafi mai ba tsakanin da Allah da Annabi, inda hakan Najeriya na tunani akwai alheri a cikin sa mai dindin yawa.
To, ai reduwanka ta hana in ji ka da kyau, sai muryata nake jiya. To, mallan dai dan za mu tsaya da kai kuma haka wayan ta kammala a wannan lokaci, sai kuma lokaci da fatan za a ci gaba da kiranmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun gode. To, daga ra'ayinku na waya kuma sai mu tafi ga labarin wasanni daga Ghana.
Wasanni a takaice. Shugaban hukumar CAF ya mika ta'aziyyarsa ga iyalin marigayi David Mayebi. A wata wasiƙa da Isa Yato ya aiki wa hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Kamaru a yau, shugaban ya bayyana alhininsa da mutuwar tsohon ɗan wasan ƙasar Kamaru wanda ya mutu a birnin Yaounde bayan ɗan rashin lafiya. Tsohon ɗan wasan Kamaru Mayebi da ya mutu ranar 15 ga wannan watan Mayu. An haife shi ne ranar 10 ga watan Nuwamba shekarar 1954. David ya zama coach ne bayan ya ɗauki lokaci mai tsawo yana wasa da ƙungiyar Union Douala a farko-farkon shekarun 1980. Ministan matasa da wasanni na ƙasar Ghana, Nillantey Van Der Pol, ya ce gwamnati za ta sake duban allowance da take baiwa 'yan wasan Ghana Black Stars a lokacin da suke wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Ministan ya ce za a daina ba 'yan wasan kuɗi a lokacin da suke wasanni har sai sun gama kuma sun samu nasarar shiga gasar, sannan a biya su kuɗaɗensu. Amma ya ce biyansu a kowane wasa ba daidai ba ne. Ministan ya yi wannan batu ne a lokacin da ƙungiyar masu ɗaukar nauyi ta ƙasa ta kai mai ziyara a birnin Accra, bayan ƙungiyar ta yi nasara shiga wasan Olympic da za a yi a Rio a ƙasar Brazil. Shi koko ɗin Ghana Black Stars Avram Grant yana cikin babban damuwa, inda yake shauƙin ganin Captain Black Stars Asamoah Gyan ya yi wasannin zumunta da Ghana za ta yi da ƙasar Guinea a Faransa, da kuma wasan shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a yi da Mauritius. Ana ɗari-ɗarin ko Captain Asamoah Gyan ya samu mummunan rauni a lokacin da yake wasa da ƙungiyarsa ta Shanghai SIPG lokacin da wasan ya kai minti 10 da farawa. Sai dai har ila yau ba a gane girman raunin nashi ba, amma rukunin kula da lafiya na ƙungiyar ta SIPG suna ƙoƙarin su ga ɗan wasan ya miƙe. A ƙasar Najeriya kuwa, koɗin zakarun ƙasar 'yan ƙasar shekaru 20 Flying Eagles Emmanuel Abunike ya kyautar zaton cewa tarihi da 'yan wasansa suke yi na babu wanda ya doke su a kara wannan da ake yi zai ci gaba a wasa da za su yi na shiga gasar cin kofin matasan nahiyar Afirka. Flying Eagles ta kara da Burundi a zagaye na farko, sa'annan za ta raba rana da Zambia a zagaye na biyu, wanda coach Abunike ya sha alwashin 'yan wasansa za su yi nasara a kan takwarorinsu na Zambia.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sha hudu ga wannan watan shi ne karo na takwas na zagayowar ranar tuna kama shugabannin mabiya addinin Baha'i guda 7 da aka yi a Iran, bi mata 5 maza, Fariba Kamalabadi da Mahashbash Sabet da Jamaluddin Kajani, Afif Naimi da Said Razai, Baharus Tavakoli da kuma Bahid Tizfan. su ne ke jagoranta al'ummar Bahaya a ƙasar Iran kafin a kame su. Cikin shekara ta 2010, baki ɗaya shugabannin su bakwai aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari, bayan da aka same su da laifukan da suka haɗa laifin leƙen asiri da rashin mutunta addini da yaɗa propaganda kan Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A shari'ar da mafi yawa ke ganin ba a adalci ba. A wata rubutacciyar sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wajen yin Allah wadai da ci gaba da tsare shugabannin mabiya addinin Baha'i da kuma kira ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ta sake su cikin gaggawa tare da sauran waɗanda ake tsare da su a Iran saboda aƙidarsu. A cewar rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na baya-bayan nan, kan ƴancin addinai a duniya akwai kimanin mabiya addinin Baha'i 300,000 a Iran, wanda hakan yasa suka zama mabiya addini na daban da suka fi kowa yawa a ƙasar. Duk mabiya tsirarin addinai saɓanin Shi'a na fuskantar ƙuntatawa, amma kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen ya nuna, an fi gallaza mabiya addinin Baha'i. An toshe wa mabiya addinin Baha'i hanyar samun ilimi da aikin yi. Yawanci akan kai musu hari babu ƙaƙƙautawa, kuma akan ƙwace musu dukiyarsu, ba a yarda da halarcin aurensu ba, an ruguje musu makabartu har ma ana kama su ba tare da aikata wani laifi ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce babu ƙasar da za ta ci gaba idan har ta ci gaba da tauyewa mutanenta ‘yancinsu na ibada da jaddadawa da kuma bayyana sahihancin abin da suka yi imani da shi, kuma ta rattaba hannu a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan ‘yancin ɗan adam na siyasa da zamantakewa, waɗanda dukkaninsu biyu sun bayyana muhimmancin ‘yancin yin addini ɓaro-ɓaro kamar yadda Minista Kerry ya yi magana a kai. Kirby ya ci gaba da cewa Amurka na kira ga hukumomin Iran da su inganta dokokinsu domin su zama daidai da na sauran ƙasashe, don sauke nauyin da ya wajaba a kansu na ƙasa da ƙasa, da na tabbatar da ‘yancin addini da bayyana ra’ayi da kuma na taro ga ‘yan ƙasa. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra’ayin gwamnatin Amurka.
To, yanzu kuma sai mu koma ga labaran duniya, amma a takaice Maryam Gareki.
Ce an gano wata yarinya da ‘yan kungiyar Boko Haram suka sace a Najeriya a raye, a cewar shugaban wata al’umma. Yarinyar tana ɗaya daga cikin ɗalibai 219 da aka sace kusan sama da shekaru biyu da suka gabata. Sambido Hosaya Abana, shugaban wata al’umma ne a Abuja daga kungiyar Bring Back Our Girls, ya sanar da cewa ‘yan ƙato da gora ne suka gano yarinya a dajin Sambisa da ke jihar Borno a jiya Talata. Sai dai wani ɗan uwan yarinyar ya ce tana ɗauke da juna biyu. ‘Yan kungiyar ISIS sun kashe akalla mutane 49 ciki har da mayakan da suka kame da ‘yan adawar siyasa da kuma wasu da aka zarga da maita tun watan Fabrairun shekarar da ta gabata a birnin Sirte da ke gaɓar tekun Libya, wuri da ya zamo tunga mafi ƙarfi ga mayakan a wajen Siriya da Iraki, a cewar rahoton wata kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa. Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka da ake kira AFRICOM a takaici ya faɗa yau Talata cewa dakaran Amurka na shirye su taimakawa tawagar da za ta horas ta kuma samar da kayan aiki don yaƙar dubban mayakan ISIS a Libya duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta Libya ta shirya. Kwamandan rundunar ta Afirka, General David Rodriguez, ya ƙara da cewa siyasar Libya ta sa ba za a iya gane waɗanne mayaƙa ne ke ɓangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ba, wadda ake kira GNA a taƙaice.
To, an gaishe ki da taƙaitattun labaran shirin yanzu na dare, kammala sai kuma da duku-duku za a ji abokan aikin Allah ya kai mu da wani sabon shirin. A madadin ita Maryam Dauda da ta tayani gabatarwa da Julie Lethus Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu na yau shi ma an gode maka, sai Usman Ahmad Kabara daga nan Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.